أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من أقارب الله سبحانه وتعالى وديا ديكا موند رانا لألبركة رانا الحمز وتوبيوغة رمضان شكرتا دودا لتريهد دعب عند بقي بان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لك مكدوى مدينة واندي ديدي دا shatara ga wata ko
na'am
shatara ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya a wannan babban masallaci mai albarka masallaci na juma'a wato wanda yake cikin Kandegar National a unguwar Tala babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar kamar yadda yake wakana a duk shekara irin wannan lokaci muke kasancewa a wannan masallaci mai albarka muke gabatar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma wannan yana da shi ne shekara ta 5 mun fara tun shekara ta 2021 ina ga wannan shi ne darasin mu a shekara wato shekara wannan shi ne shekara na 5 muna fatan Allah subhanahu wataala ya nuna jagoranci a cikin wannan karatu da muke gabatarwa na tafsirin Al-Qur'ani mai girma.
Amin.
Ya ba mu dacewa, ya ba mu ikon karantawa daidai da aiki da shi. Idan ba a manta ba, a shekarar da ya gabata mun kammala suratu Ali Imran kuma muka shiga cikin suratu Nisa muka yi darasi uku a ciki. Kuma a wancan shekara a cikin suratu Nisa mun tsaya a ƙarshen aya ta 4 a cikin wannan sura mai albarka. Yau ba tare da fatan lokaci ba bismillahi ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 5 a cikin suratu Nisa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya nuna mana buɗe wannan karatu mai albarka ya ba mu ikon wato ya nuna mana ranar da za a rufe shi muna masu imani muna wato cikin bautata masa kamar yadda yake so a bautata masa.
Amin.
Sannan idan ba a mance ba a bara mas'ala ta ƙarshe da muka tike a cikinta shine mas'ala da ya shafi zamantakewa tsakanin ma'aurata ko ba haka ba da huququl zawjiyya wani ɓangare da muka karanta wato saboda ƙarƙashin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan wato وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعضلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. طبعا طبعا سنمك أكثر تبعات النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء فإن طبن لكم
عن شيء
منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأن آية تتي آية ذكر شيء لمك أنت مك كاوم مغربنا مع البيت غير إلى حقوق نقصنا انقالك حقوق إنا ربنا da abin da ya shafi zamantakewa da abdul zawjat wato magidanta su ƙara aure duka ba ni na faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala ne ya faɗa kada mata su ji haushi na su ce yau an fara da mu kun gane ko muka kawo masai da kuma cewa Allah ya ce idan ba za su yi adalci ba su tsaya a kan guda ɗaya.
Na'am.
Wannan shi yafi zalika adna Allah ta umurka. Na yi wani alkawari ni ma na manta amma sakamakon sauraron karatun sai na ce to bari tunda ni alkawari ka dauka Allah ya ba mu dukkan cika shi zan zo mana da littafi wanda yake magana ga baki da akan zamantakewa wanda ya shafi wato zamantakewar ma'abota wannan littafi gashi nan kuna ganin sa shafi ya kai shafi 500 kusan shafi 500 ba ne ngana ko shafi 498 tun daga farkon sa har ƙarshe yana magana ne akan abin da ya shafi aure da matsalolin sa da abin da zai gyara shi da abin da zai bata shi da dukkan masalih na aure. Kina aure ba tabi'a bace ba sha'awa bace ba fashion bane kun gane ko ba al'ada bace kenan menene ibada nan ayoyin da hadisi da maganganun malamai ba ka san iya guda nawa ne a cikin wannan littafi kusan shafi 500 gashi nan sunansa munjidud du'at fi fiqhi al-islami al-muqam kun gane ko ismul ahwal ash-shakhsiyya littafi da ya magana akan wato fiqhul musulunci wanda aka hada maganganun malamai na mazhabi da muke da su guda hudu kun gane ko gashi yayi bayani akan ahwal ash-shakhsiyya kun gane ko wato zamantakewa tsakanin miji da mata ko tsakanin miji da matansa kun gane ko duka ya za a zauna ya za a gyara aure ya za ya yake in zai ba shi me ke bata shi me ke gyara shi ya yi kamata a shi to duka wannan littafi kun gan shi kenan da yawa mutum nawa ne kafin ya aure ya je makaranta da wani malami ya ce malam na zo yi karatu zai yi aure a karantar da ni menene aure ya ake aure ya ake zama da mata mutum nawa shi ya sa wancan karatu mun kama gangano dangane da abin da ya shafi muka ce dai mu takaicin Allah ya yarda Allah ya fi shekara mai zuwa za mu zo muku da littafi don mu nuna muku wannan littafin shi kadai akan abin da yake tattaunawa ke wannan kuma littafi alhamdulillah a shekara ta biyu dai zan ane na jami'a a can wato tsarin inda muka yi karatu a ƙasar Libya shi ne za a karanta maka a shekara ta biyu shi za ka yi kokari ka karanta shi da kyau da yake kuma sun yi hikima da yawa daga cikin ɗalibai shekarar nan ta biyu suke zuwa mutu gida wato ko da za ka zo gida ka zo da shirin ka san ya in za ka yi aure to ka zo a shirin ka san me ya kamata me bai kamata ba a cikin abin da ya shafi zamantakewa to bari mu bari haka dan kan mu ci lokaci a yau alarma insha Allah za mu tashi farkon aya ta 5 cikin suratul nisa muna fata Allah ya mana jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
نعم الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم كذا كباوا واوا ana ana magana dangane da marayu kun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yana yin magana da waliyan wato marayu me ake nufi da waliyan marayu wa'anda Allah ya dora wa kulawa da marayu kun gane ko kun ga suratul nisa tana magana akan mata da haƙoƙinsu da kulawa da su da duk abin da ya kamata a yi wa mata don a kiyaye su mutunci to yaro shi ma ya yi kama ko maraya ya yi kama da rauni irin na mace shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya cakuɗa ana bayani a kan mata don wasu malaman su ce matan ma da Allah ya ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qala lakum suka ce ana magana ne akan marayu mata wanda Allah subhanahu wataala ya dora wa mutane suka rike su suka tarbiyantar da su sai suka kai aure
babu laifi idan sun so su aure su inda akwai aure a tsakanin su ngane ko a shari'a babu laifi ko da mata za su ce ya za a yi rike ta a gida in tarbiyyar da ita kuma yanzu ka ce za ka aure ta to Allah ne ya halatta wa mazaje su aure inda akwai aure a tsakanin su amma sai Allah ya ce to fa in kuntum Allah ta'dilu ngane ko wa'in kuntum Allah tuqsitu fil yatama amma idan kun kasance ba za ku yi adalci ba dan kana ganin ka rike mace wato kada an zo biyan sadaki sadakin ta ya kai jaka 500 misali saboda kimarta da mutuncinta da matsayinta ya kai a bada amma sai kake ganin ai kai ka rike ta sai ka dauko jaka 100 ka bada to sai Allah ya ce idan ba za ku yi adalci ta wannan bangaren ba to ku tare wannan yara mata da kuka tarbiyyantar da su a gidajen ku ku tafi inda ba a san ku ba ku je ku auro shi yake kun gane ko to sai shi yasa wasu malami suka ce ita ma dai waccan da take magana akan mata ana nufin mata marayu wanda kuka rike kuka kula da su to amma sai Allah subhanahu wataala ya dawo magana akan marayu wala tu sufaha amwalakum kada ku ba wa wawaye dukiyoyin ku me yasa Allah ya ce dukiyoyin ku maimakon Allah ya ce wala tu sufaha amwalakum ko ba haka ba kada ku ba wa wawaye dukiyoyin su sai aka ce amwalakum malamai suka ce abin da yasa Allah subhanahu wataala ya ce amwalakum domin dukiya idan tana ga mutum ba shi kada yake amfanuwa da ita ba kun gane ko shi yasa ba a san a wulakantar da ita ko da kana karkashin wani kun gane ko kana karkashin wani a kasuwa ne ko a gurin aiki ko a wata ma'aikata to kakka yadda a wulakanta dukiyar da take gurin domin ba taka ba ce kai kadai ko ba ta wannan wanda kake tare da shi bane shi kadai idan abun ya lalace aiki zai ke tsaya sai ma kuma za ka iya samun cutuwa a ciki to dukiyar waɗanda kuke majagoranci in ma sun kasance marayu waɗanda ba su yara ne ƙanana kun gane ko ba su samu hankali ba ko kuma mata ne suna da rauni kuke kulawa da dukiyarsu ko kuma wato mahaukata ne waɗanda ba su da hankali kuke kulawa da dukiyarsu kada ku yi barna a ciki kada ku wulakanta ta kada ku tozartar da dukiyar shi yasa Allah ya ce wala tu sufaha amwalakum sai ya ce dukiyar ku domin idan tana rayuwa kuke kuma za ku amfana da ita ko ba haka ba to shi ne Allah subhanahu wataala ya ce wala tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum kada ku ba wa wawaye dukiyar ku wacce Allah ya sanya ta wato a ƙarƙashin kulawar ku kun gane ko shi ne allati ja'ala Allahu lakum qiyama wanda Allah ya sanya ta a ƙarƙashin kulawar ku kuke tsayuwa da kulawa da ita sai Allah ya ce warzuquhu ku azurta su ku ba su ta ɓangaren abin da suke buƙata suna buƙatar wani abu to ku ɗiba daidai gwargwado ku siya musu wannan abin da suke buƙata kun gane ko amma sai Allah subhanahu wataala ya ce warzuquhum wa qusuhum ko ba haka warzuquhum fiha wa azurta su daga cikinta wani babban malami al-imam ibn ashur Allah ya kara masa rahama
amin
yake cewa da Allah ya ce warzuquhum fiha fa azurta su da abin da yake na dukiyar na cikin abin da yake duke yace wanda ke nuna dukiyar ba a taskace take ba ana jujjuya ta kun gane ko kenan ana kasuwanci da ita misali an ban maka kudin maraya miliyan guda to kanka ba su kawai a ajiye su haka a ana iya a shiga kasuwa a siyo wani abu a siyar a samu riba to wannan riba da ake samu ka ringa bashi abin da yake bukata shi yasa Allah ya ce warzuquhum fiha waqsuhum sannan ku tufatar da su da shi kar ku bar shi cikin tsaraici ko cikin wato tufafi marasa kyau har tsaraicin sa yana bayyana shi yasa Allah ya ce waqsuhum ku tufatar da su da wannan dukiya ta su kun gane ko wa qulu lahum qawlan ma'rufa sannan ku gaya musu magana wacce take kyakkyawa kyakkyawa a shari'a idan ka ga zai bude yana cewa wannan dukiya ai ta wuce ka bani a bata sai ka ce a'a ka bari ka kara hankali da wayo kun gane ko ka bari ka san menene wato muhimmancin dukiyar sai idan an baka dukiyarka zaka iya juya ta har ma ka karɓi wata dukiya ta wani ka hada da ta ka juya muta amma yanzu akwai saura ka yi hakuri ka dai masa magana wacce zai fahimce ka in gane ko shine wa kullu lahu ku faɗa musu magana wacce take kaulan wato magana wacce take ma'rufan wacce take sananna a shari'a magana wacce take kyakkyawa mai dai kun gane ko to a wannan aya da kashin wannan aya wato Allah subhanahu wataala kamar yadda Ibn Kathir ya kawo sai Allah subhanahu wataala yana jan hankali wato waliyai ko majinta lamari na marayu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kafin yatim wato ne rainan maraya da hu marayan nasa ne wato na wani yayansa ne ko kanin shi ko yayansa kun gane ko maraya ne wanda yake da alaka da kai ta jini shine lahu nasa ne aure gairi ko na wani sa manzon Allah yace ana wa huwa kafin fil janna ni da shi kamar haka muke a gidan aljanna wa ashara malikum bis sababati wal wusta sai imam malik ya nuni da as sababa shine wannan al wusta wannan yace kusancin manzo Allah yace kusanci na da wanda yake kulawa da maraya yake tausaya masa yake kula da tarbiyar sa kamar haka muke a gidan aljanna Allah ya ba mu ikon aikata to imam ibnu kathir yace Allah subhanahu wa ta'ala yana rihani dangane da wato bawa wawaye dukiya anan malaman su yi kokarin suna wato tafsiri malaman tafsiri da malaman fiqh wajen wa ake nufi da wawa wasu sun takaice magana bari kawo ta a guguje wasu sun takaice magana da cewa wawa wato su ne mata waɗanda suke aka ban musu dukiya to wannan fassarar waɗansu malaman suka ce a'a ba za a ce mace wawiya ba wasu suka ce a yara ƙanana waɗanda ba sa iya tasarrufin dukiyar akan abin da ya kamata su ne wawaye kun gane ko wasu kuma suka ce a'a duk mutumin da kamar Abdullahi abin nan ɗaya daga cikin malaman tafsiri ina da Abu Hanifa cikin malaman fiqh yake cewa wanda bai kai shekara 10-15 ba shi a gurinsa ya ce duk wanda ya kai shekara 25 afuwa Abu Hanifa ya ce ko kawai a bashi dukiyarsa ko mai zai je ya ita ko kone ta zai a bashi amma malamai ya saba ma jumhurul ulama kamar yadda za mu zo mu karanta kun gane ko suka ce to ana wanda ake gani shi wawa ba za ka ce mai mahaukaci ba a'a shi ne wanda idan aka bashi dukiya idan akwai wata larura ta ci wacce zai kashe jaka to yana iya kashe jaka 10 kun gane ko maimakon ya kashe jika guda sai ya kashe jika 10 to wanda suka ce wawa ke kun gane ko la yuhsinu at-tasarrufu fil mal baya wato yin tasarrufi da dukiya wato cikin kyakkyawar dabi'a yana iya daukar abokanansa a tafi gidan rawa da dukiyar a kaso ta kaga wannan wawa ne kun gane ko yana iya zai sa ta cikin caca dukiyar in an bashi duk dai abin da zai zanto ba zai amfane shi ba duniya da lahira zai je yi to shi ne wa kun gane ko to Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Kathir ya ce Allah yana hana wato waɗanda Allah ya ba su ikon kulawa da dukiya ta wato wawaye wasu ce yara marayu daga cikin malaman tafsiri to kada a ba su dukiya kai magana wacce ta fi inganci ita ce maganar da Ibn Jarir al-Tabari ya kawo ya ce duk mutumin da zai zanto ba zai kyautata mu'amala da dukiya ba shi ne wawa ya ce ko da ya kasance namiji ne babba ko da ya kai shekara 50 idan an ba shi dukiya zai yi ta sulifi da ita ta inda bai dace ba ya ce shi ne wawa shi ya sa malamai suka tafi a kan wannan magana da ta inganci ita za mu ɗauka kenan ba za mu ɗauke ta mu ce mata kawai a sufa'a tana ɗaukar mata ko kuma sufa'a maraya wanda yake ƙarami a'a kowa zai shiga ciki sifa ce duk wanda ba zai iya tasarrufi da dukiya ba inda ta dace ta gyara duniya ko lahira kawai sunansa wato wawa to Allah ya ce kada a ba su dukiya ngani ko sai Allah ya ce kada a ba su
Ibn Kathir ya kama gangano masu yawa yace
shi hana rika dukiya a hana wa mai ita ita
wani lokaci tana iya kasancewa a hana wa mutum wanda yake mahaukaci ko da babban yace wani lokaci ana iya hana wa mutum kawai shi ba mahaukaci bane yana da hankali amma kuma baya kyautata tasarrufi da dukiyar a halin wato karanci na hankali ko kuma karanci na addini sannan ana hana wa mutum dukiyarsa a rike masa ita idan bashi ya masa ya ngani ko mutum ne bashi ya masa ya to dan ka a bashi dukiya a kwace ta shi ma ana iya hana masa dukiya ngani ko duka dai sun kawo maganganu da yawa wato dangane da haka amma wato wa kad qala ad-dahhak ai daga cikin manyan malaman tafsiri yace al-ibn abbas da ta'rib ibn abbas da abdullahi ibn abbas shi da yazo yace wala tu'tu sufaha amwalakum wato yace humul banuka wa nisa idan ibn wato ibn abbas ya tafi a kan shi ma mata ake nufi da ya cewa su ake nufi da su fa wa kadalika qala ibn mas'ud wannan daga cikin sahabbai ke kuma kun san ibn abbas yana cikin manyan masana tafsirin alqur'ani bal ma mun ala sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da malamin wannan al'umma habrul umma amma abdullahi ibn mas'ud shi kuma ya tafi akan cewa humun nisa wasuliya kaga dai a cikin sahabbai ma an samu wanda suke ganin asubha ana nufin mata da kananan yara haka nan wa qala sa'id bin jubair haka nan sa'id bin jubair shi kuma yace humul yatam wa'anda ake nufi su ne marayu su ne asubha wa'anda ba su kai ga balaga ngani ko wa'annan dai duk maganganu ne na manyan malaman tafsiri tun daga kan sahabbai har zuwa waɗanda suka biyo bayan su haka ne Imam Mujahid wa Ikrama wa Qatada shi su ma suka ce an-nisa humul nisa su ne mata to amma wannan magana da muka gabata tun dazu ita ya kamata mu aiki da ita ko ma wane ne duk wanda ba zai wato rika dukiya ya tasarrufi da ita ba ta hanyar da ta dace to shi ake nufi da asufaha a cikin wannan ayat Allah ya mana sani kafin mu ci gaba mu karasa wato karkashin dai wannan aya wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa malamai suka ce idan Allah ya dora maka wato nauyi na kulawa da wani wanda yake mai rauni na hankali ko kwakwalwa wannan yana nuna cewa sai ka yi hakuri da shi kun gane ko duk mutumin da zaka yi kokarin bashi tarbiya kamar likita ne wanda yake ba da magani a asibiti misali mu ɗauki likitan mahaukata kun gane ko ba har bugu yana ana kai masa ko ba haka ba lokacin da ka so ka yi yara to wanda kake kokarin ka inganta rayuwarsa to sai ya yaƙe ka saboda dai kana so ka inganta rayuwarsa to abin da ya kamata gare ka sai ka yi haƙuri da shi shi yasa Allah ya ce wa qulu lahu qawlan ma'rufa ku gaya musu wato magana wacce take kyakkyawan magana ku musu nasiha kada su su fusata ku ku ce ga dukiyar ka ka dauka ka kawai ka wata ka ce kai ka fasa kun gane ko wanda idan kai haka baka bi umarnin Allah ba kada wanda kake tarbiyyantarwa wato musamman dukiyarsa tana hannunka a lokacin da kake tarbiyyantar da shi sai ka yi hakuri idan ya fusa ta ka kace ga dukiyar ka ka tafi sai je ci gaba da barna da wannan dukiyar to yanzu ka ci nasara ai baka ci nasara ba amma in kai yi hakuri da shi har Allah subhanahu wataala ya sa ya samu shi wa kullukum mas'ulun an ra'iya Allah ya ba mu ikon wato aiki da wannan ayat alawama sai Allah subhanahu wa ta'ala ce
wa batalu yatama hatta idha balagha nikah fa in anastum minhum rushdan فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
نعم الله سبحانه وتعالى وابتلي اليتامى كجربي مرأي lokacin da Allah subhanahu wataala ya dora muku kulawa da dukiyar su ko kuna ci gaba da kulawa da dukiyar su suna girma kuna ta kulawa da tarbiyar su suna girma to har sai kuka ga sun kai inda suka kai ku kuma kuna so ku ba su dukiyar su to kar ku ba su dukiya kai tsaye sai Allah ya ce ga yadda za a yi wa butaliya ta ku jarrabe su ku jarraba su ta hanyar idan miliyan biyar ne a hannunka ta maraya kun gane ko to ba kai tsaye za ka ba shi ba yanzu sai ka ɗauki kamar jaka ɗari ka ba shi ka ce to ya siyo kaya a waccan kasuwar ya kai waccan kasuwar ya saida ka gani wannan jaka ɗari ɗin ya za ta dawo zai dawo maka da jaka ɗari da biyar ko da goma ko ko zai dawo maka da jaka sittin ka san idan ya dawo da jaka sittin ka san bai nuna ba ko ba haka ba to haka za ka jarraba shi ba kai tsaye kawai za a ba shi dukiya to Allah subhanahu wa ta'ala ce ku jarrabi marayu hatta idza balagu nikah har sai sun kai wato lokacin yin aure wannan ke nuna duk mutumin da ya kai lokacin da wato aure wato ya fara hankali ko ba haka ba to idan suka kai wannan lokaci Allah subhanahu wataala ya ce fa in anastum minhum rushdan idan kun nutsu kun samu nutsuwa kun hankalta da su cewa sun samu shari'a kun gane ko sun zama mutanen kirki suna iya ana iya damka musu dukiyar su a hannunsu su ci gaba da juya ka sai Allah ya ce fatfa'u ilayhim amwalahum to ku ba su dukiyar su ku mika musu wannan dukiya ta su kun gane ko yanan yanzu kamar yadda muka gabata ka ɗauki wani ɗan abuka ba shi ya je ya yi kasuwanci tsawon wata guda sai ka ce ka je ka da tsawon wata guda ka kamu kayan da kai siye da sayarwa ka zo ka kamu bayanai idan mai ka siyo mai ka siyo kuma mai aka samu kun gane ko idan ka ga abin alheri ne suka ƙara ba shi kai ta jarraba shi har ya kai kamar su uku to daga ka ga abu ya tafi daidai kana iya ka damƙa musu dukiya shine Allah ya ce fatfa'u ilayhim amwalahum sai ku mika musu dukiyar su wala ta'kuluha to kafin haka wala ta'kuluha kada ku ci musu dukiya kun gane ko lokacin da kake kula da dukiyar maraya kafin ya girma yana ɗan ƙarami kar ka dinga wato ɗiban dukiya kana tantamawa da ita da cewa ai baya da wayo bai da hankali kun gane ko ba gane ya ce ba ai Allah yana kallon ka ko ba haka ba to Allah subhanahu wataala ya ce kada ku yi kokari wato ku yi ci dukiyar haram shine wala ta'kuluha israfan kada ku ci dukiyar kuna masu halin wato albazazzaranci kuna masu barna a cikin ta kenan ba hana ci dukiyar aka gaba ɗaya ba idan kai kana kulawa da dukiyar kana kasuwanci da ita babu laifi ka ɗauki abin da yake gwargwadon ko da wani za ka yi ma aiki abin da zai baka ke kun gane ko kada ka wuce gona da ni shine wala ta kuluha israfa ku masu kulawa da dukiyar marayu kada ku ci ta wato ta hanyar barna kun gane ko wa bidara haka da kada ku yi gaggawa wajen halaka dukiyar ka ga dukiyar da yawa ta kai miliyan 100 misali sai kake tsakurar ta kake ta abubuwan sha'anin ka da ita kafin ya girma so kake ka gari ka halaka dukiya ka kare da ita to shi ne Allah ya ce wa bidara ai la ta'kuluha bisur'a kun gane ko kai kada ku ci ta da gaggawa ku dinga gaggawa wajen halaka dukiya shi yasa malaman tafsiri suke cewa ai mubadirina ila infaqiha mukafatan an yakbaru kadan kuna masu gaggawa wajen cin dukiyar wajen ciyar da ita ko yin abin da kuka ga dama da ita ai an yakbaru ai Allah yakbaru kadan kada su girma su samu dukiyar su dan mugunta kana ganin kace a wannan ai dai wannan yaro biran biran yayi kudi ya kare mu shi ma dan sai tashi kuma ya mu zama a karkashin sa mun tsaya a karkashin ubansa shi ma ya taso mu tsaya a karkashin sa kaga wannan bakin ciki ne da hasada ko ba haka ba su sai ku ci gaba da fara dukiyar wato dan kada ya girma ya tashi shi ma Allah ya sa albarka a cikin dukiyar ya zo ya riske ta to Allah ya ce kada ku yi haka kenan wala ta'kuluha israfan wa bidara kada ku ci ta dan wato albazazzaranci dan farna wa bidara kuma kada ku ci ta wato dan ku yi gaggawa dan fannatar da ita an yakbaru dan kar su girma su karfi dukiyarsu domin Allah ya ce idan sun girma sun samu iya farfa'u ilayhi amwalakum
na'am
to kada ku yi gaggawa kun san dan adam shi wato mugu ne yana da hanyoyi da yawa wai sai ubangijin da ya halice shi ma wasu yake mai ba ngane ko yanzu ba Allah ya ce kada a ci dukiyar ba a bari har su girma to yanzu wai sai dinga yi yadda zake ta lalace kun gane ko
na'am
kar su girma a basu ba zai ce sun girma bane Allah ya ce a basu dukiyar to yanzu bari kafin su girma bari mu lalace to shi ne Allah shi da ya halice mu ya fi mu sanin kanmu
na'am
sai ya ce to wala ta'kuluha israfan wa bidara an yakbaru kada ku ci wannan dukiyar kuna masu barna a cikinta ko kuna masu gaggawa ku cinye ta an yakbaru don kada yaran su girma su karɓi dukiyarsu kada marayu su girma su samu shirya su karɓi dukiyarsu kada ku yi haka ina ne ko sai Allah subhanahu wataala ya ce wato kada ku yi haka sai ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidara an yakbaru sai ya ce wa man kana ghaniyan kenan yanzu an dawo magana dangane da masu kulawa da dukiya kuma wani ta wani bangare ya ni da kai Allah ya dora mana kulawa da dukiyar maraya kun gane ko ni Allah subhanahu wataala ya sa ina da wadata kun gane ina da kuɗi to kuma ina da misali kamar ina da miliyan 500 ko ce miliyan kun gane ko to ga kuma dukiyar maraya a hannuna miliyan 100 dan Allah me zan yi da wani abu da za a samu a cikin miliyan to shi ne Allah ya ce wa man kana ghaniyan duk wanda ya kasance mawadaci dangane da mai kulawa da dukiyar maraya falyasta'if to ya kani wannan umarnin malaman tafsiri da yawa suka ce wajibi in dai kana da dukiya Allah ya tsora maka dukiyar maraya a hannunka kana kulawa da ita duk yadda take haɓaka take girma to kada ka yi abin nan kada hankalinka ya ɗauki zuwa gare ta har ka ce za ka ɗauki wani abu shi yasa Allah ya ce man kana ghaniyan falyasta'fi duk wanda yake mawadaci to ya kame kada ya taɓa dukiyar maraya komai yadda take ƙaruwa take yawa amma wa man kana faqiran wanda ko ya kasance talaka ne shi daman dan kwalago ne kun gane ko dan kai dan na dan aikatau ne zai da shi talaka ne to idan ya yi noma da dukiyar maraya ya ɗauki abin da ake biya na yi na noma idan ya yi wato kasuwanci da ita me ake biya ɗan kasuwa a wuri ya ɗauka kun gane ko idan akwai lissafi da ake na shekara idan an yi an ga dukiya an samu kaza to wannan abin da za a sallame wanda ya yi wahala da dukiya ya ɗauki wannan abu kun gane ko shi ne sai Allah ya ce to idan ya kasance shi talaka ne man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ya ci bisa kyautata kenan abin da ba a so yayi a hannu idan ka ga Allah ne adalci mawadaci aka ce ya kana dukiyar maraya kada ya damu da ita ba Allah ya wadata shi ba to ya kau da kai da kawai amma kun san cewa masu kuɗi sun fi son kuɗi ko aka ce mai kuɗi ya fi sha'awa ya talakan da zai da komai wata ɗin shi kawai yin waye fi yana so ya samu na abinci to amma mai kuɗi ya fi shi buƙatar wannan kuɗin ko ba haka ba
to shi yasa Allah da yake ya yi mu sanin kan sai ce to mawadaci ya kani kun gane ko amma wanda yake tsarata babu laifi idan yayi wahala a dukiyar maraya ya ibi haƙƙinsa kun gane ko shine wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya kasance wato talaka ne shi to ya ci a bisa kyautatawa kada ya ci idan aikin zakka biyar ne ake iya to kada ya wuce zakka biyar ya dauka ya je uzurin sa a ciki Allah ya ce fa idza dafatum ilayhim amwalakum idan kuka wato mika musu dukiyar su su mara yanzu gashi lokaci yayi wato na ba su dukiya kun ma ba su to abin da ya kamata ku yi fa ashhidu alayhi ku kafa shaidu a gare su a san su to malam Musa na bawa Abdullahi dukiyar sa saboda shari'a ya kai lokaci ya naga yayi hankali wato to ga dukiyar sa na mika masa ta zama shaida malam wani na ba wa wani dukiyar sa yanzu ya kai hankali ka san lokacin da marigayi ya rasu ne aka ba wa dukiya an kula da ita to yanzu na tabbata ya kai lokaci mun gwada shi kuma zai iya rike dukiyar sa na ba shi dukiyar sa ku kafa shaidu malamai suka ce wannan umarni na fashidu alaihi suka ce ba wajibi bane wasu sun tafi akan wajibi ne amma da yawan suka ce ba wajibi bane ba an so haka ne saboda kada ya je wata rana dukiyar ta lalace ko a samu matsala ya zo ya ce kuma ai ba ma mai da ba kun gane ko shi yasa ake son a kafa shaidu din kun gane ko ba shaidu alaihi Allah ya ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa wato wajen shaida da lissafin abubuwan da kuka aikata kenan idan ka aikata mai kyau Allah ya lissafa za ka je a ranar alƙiyama wajen hisabi Allah ya ce to ga abin da ka aikata na alƙairi wajen lokacin da ka kula da dukiyar maraya baka tozarta ta ba baka wulakanta ta ba gashi idan kuma mutum ya yi akasin haka wa iyyaza billah sai a ce to gashi ranar da ka wulakanta masa dukiya mun gane ko shi yasa Allah ya ce wa kafa billahi hasiba Allah subhanahu wa ta'ala ya isa wajen kulawa da ayyukanku wato da ayyukan bayi wajen yi musu hisabi wajen ƙididdigar ayyukansu in sun yi mai kyau Allah zai gwada musu ga aikin da kuka yi mai kyau in sun yi mara kyau Allah zai gwada musu a ranar alƙiyama ga aikin ku wanda kuka yi mara kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin wanda za a mana hisabi a samu ayyukanmu sun yi kyau kun gane ko wannan ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
نعم كابو فسر وانا آية ممن شبه كرتو أسباب النزول لو أن آية مشكان وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن عانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا أقول هذه السيدة سفئم قلت حبو داو بلغوا كرتو سعبو نقول هذه أمنا عائشة الله يكرم تيتا
آمين
take cewa ya kasance wannan aya ta sauka dangane da wali wanda Allah ya tukunta ma lamarin dukiyar maraya kun gane ko wato wajen kulawa da ita wato manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahabbai irin waɗannan ayoyi suna ba su tsoro musamman aya da zamu zo mu karanta nan gaba kaɗan da Allah yake cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu wato ta hanyar zalunci ta hanyar da ba ta gaskiya ba to kadai kawai suna ci a cikin su wato wutar jahannama wannan ayoyi da ire-iren su cikin suratul nisa suna ba wa sahabbai tsoro suna takura musu sai ka ga mutum yana tare da maraya yana kula da shi amma kuma yana cikin tsoro to wannan hadisin Nana Aisha take cewa wannan ayat ta sauka ne dangane da wali wato da yake kulawa da dukiyar maraya idan ya kasance talaka ne
annabu ya akulu minhu cewa babu laifi ya ci dukiyar ungane ko makana qiyamihi alayhi bil ma'ruf wato ya zanto biya ungane ko sakamakon aikin da yake wajen kulawa da dukiya saboda shi ma sadaka ne amma ba a magana mai wadata in ma wadacin shi ba zai kula da komai ba an ce kai kuma kana zaniyar shi ya kana ita so wasu malamai suka ce haram ne ma ya ci komai wahalar da ya sha a cikin dukiyar saboda Allah ya wadata shi ba zai taɓa dukiyar baraya wannan hadisin kenan sannan sai umra Aisha take wato sai hadisin Abdullahi bin Amr bin As Allah ya kara masa da yake cewa anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi dangane da wannan aya da aka karanta yanzu yake cewa fa qala laysa li mal ni ba ni da dukiya amma kuma ni ina jukuntar ina kulawa da dukiyar maraya shin na iya in yi amfani da wannan dukiya ta maraya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kul mimma yakini shi daga dukiyar maraya ka da kake kulawa da shi babu ne kun ga wannan yana nuna kuma hadisi ne ingantacce kana tare da maraya mai dukiya ne hali kuma kai kake kula da wannan dukiyar kuma kai ba ka da shi wata kima an baka dauka da wannan dukiya ba za ka iya kwana da yunwa sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ka ci daga dukiyar wato maraya ka shine kul min mal yatima ka ci daga dukiyar maraya ka amma dai sai manzo Allah ya masa iyaka ce ghairu musrifin ba tare da barna ba in gane ko iyaka da barna kusan wani idan ya samu dama sai ka ga ya daddama ko ba ka ba maimakon ya yi amfani da iya abinda ya kamata sai ya wuce gona da ita kun ko ba ka musamman dalibai da suke kwana a abin nan jami'a za a ga akwai wuta akwai ruwa ko ba ka ba
kwarai na
adan ba a biya sai ga duk wani shekartaka ya ta can zai tafi da barnata duk wani abu da yake so yi wulakanta wuta ba zai yi a gidansu ba ko a inda yake biya sai ya tafi can ne to ka ga wannan bai dace ba tunda dukiya ta kasa ce ga baki ɗaya ta kuce ba ta karɓa ce kai kaɗai ba ko ba haka ba ka yi iya amfani da abin da yake wato zai fice ka ba tare da ka yi barna ba a san barna a cikin addini barna tana daga cikin halayya da shi ba kun gane ko shi yasa Allah ya ce innal mubadhirina kanu ikhwan shayatin masu albarin faranci masu barna sun kasance ɗan uwan shaitan to kana so ka san ɗan uwan shaitan Allah ya yi mana amin. To sai ba za a yi sai gai musabbi ke kenan ba tare da barna ba wala mubadir haka ne kenan ba tare dai da albazuranci ba duka hadisin abin da ke hadisi na ƙarshe shi ma hadisin Hasan al-Umni ya ce an na rajulan kala ya Rasulullah wani mutum ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mim adribu yatimi mun gane ko kala mimma kunta babban min walada menene maraya na zai yi hakun bige shi wani iyaka shari'a ta bani laifin da in maraya na ya kai yake bugunsa ku ji masu tsantsini yana tsoron ya daki maraya kun ga ba da mun duka bugu a addini yana da matakinsa shine mataki na ƙarshe na tarbiyya ko ba haka ba ko ba ta da aka ce a dai abuga sai da aka zo mataki na ƙarshe Allah sai ya ce ayi mata wa'azi
fa'iduhunna
wahjuruhunna fil madaji wa bil bumi kun ga sai da zo a mataki na ƙarshe na ayi mata wa'azi idan ta kaji sannan a ƙaurace mata a wajen kwana in ta ƙiji sannan a buge ta dukan kuma ka sai gari mubarak ba ne fasar jiki ba har ka je ka ɗauki ta ɓarya ka ta buga mata ka ɗauki ce ta marka mata ba haka ka ce
buburiya ka wanda zai daka sandar ka ya baci kun gane ko kuma kada ka da fuska da kika ba ruwa haka da bayan haka da sauran su kada ka ji mata ciwo wannan shine addinin musulunci kun gane ko sannan yaro da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci yara su salla suna shekara nawa bakwai ko sai ya ce in sun kai goma an umarce su ba su yi ba sannan abu ne su ko to duk irin wannan bugu kuma a musulunce bugu in dai ba na haddi ba ne kun gane ko ba alƙali ne kuma ya yanka shi ba idan ka gane wajen alƙali matsala ta kai matsala ko ba haka ba to in dai bugu ne na tarbiyya suka ce kai ya wuce bulala goma goma kun gane ko shi ma kan a samu to yanzu kaga sai yake tambayar sahabi da yana da tsoron Allah ya ce a kan menene zan iya bugun malayan da nake kulawa da shi domin wani zubin yaro buƙatar shi take kaiwa a yuka bugu akwai shi a addini kada wani ɗan bari ya sha bari ya ce a'a malaman nan bugu suke kasa kasa a'a dan a gyara ne kun gane kuma ba ce malamai su dinga bugu ba a sai an kai wani mataki na ƙarshe yaro ya yi fuskanta sai a ɗan murza shi kaɗai idan ya gane shi cewa ba a san abin da yake to shi ne wannan sahabi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a bisa me zan da zan bugi marayana kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ji hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fasaha da iya karantarwa sai ya ce ka buge shi kamar irin abin da in ɗanka na cikin ka ya yi tana iya rubuta kaga wannan zai sanya ne ne imaninsa ya ƙaru domin da mun zan Allah ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mutum baya bugun ɗansa yana son su zai buge shi dan ne dan ya gyaru ya zama nagari ko ba haka ba domin duk ko magani aka baka da lafiya ka sha ka ji dace amma da yake so ka samu lafiya to shi ma ba ana bugun sa dan ya sai ke zama mutum kirki kan aje sai ya ga maza a ce za a bugi shi in ya sai ya ga maza a bugi shi kan sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ba haka ba gara a bugi shi yana karami ya tashi in ya ga maza sai an bugi shi kai ce sai ya zo da karai Allah ya tsare to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bige shi kai bi irin bugun da kake maƙanka idan ya yi laifi shi ke nan ka ga cikin sauƙi hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nan kai ka san abin da wato in da ya kai bugun ba kai maƙanka ba ka bugun sa amma da daidai ba ne kuma mutanen da za a ba su maraya wai da cewa maraya ne kuma ka bar shi ya lalace wai kana ganin maraya ne duk shegantaka ya dinga yi kuma ka kare shi da masu sunan maraya ba ka taimaka masa ba kun gane ko in ya lalace ka ce wai kai ka ki bugun sa ka ki kula da shi ka ki kula da tafiyar sa saboda kai ka takura ba kai ba kai ma rai ba rainan da ake cewa kai ba kai shi kun gane ko a ka kula da shi ka ba shi kula yawa ka kula da shi ka ba shi kulawa shine abin da ya kamata wato ba tare da wato ka cutar da shi ba duk abin da zaka yi wa ɗanka na cikin ka wanda kake ganin dan ya tashi ya zama to ɗaya ƙwarai na gari to kai ma wato shi ma kai sai mata wannan su ne a yankan da suka zo a ƙarƙashin asuwan da suka inganta ko inda suka zo ba su inganta ba a ƙarƙashin wannan aya Allah ma ya karanta mana aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ماذا يعني سنة دربو مما ترك الوالدان تكين أبن دئي آيه سكبر نقال لكو كنا متى ما آيه ماذا سنة دربو ندوكي آيه إذا أن دعو مغانا ذا يكن غار نقال لكو شين الله تي للرجال نصيب مما ترك الوالدان ماذا يعني سنة دربو wato cikin abin da iyaye suka mutu suka bar musu wal aqrabun haka nan da abubuwan ko kuma abin da makusantansu ƴan uwansu suka mutu suka bari kenan maza suna da kaso
na dukiya dangane da abin da iyayensu suka mutu suka bar musu haka nan suna da kwato dangane da abin da ɗan uwansu makusanta suka mutu suka bar musu sai Allah ya ce walil nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun haka nan mata ma suna da kwato dangane da abin da iyayensu suka mutu suka bari na gado wal aqrabun haka nan suna su mata suna da kwato na ɗan uwansu makusanta waɗanda suka mutu suka bar musu sai Allah ya ce mimma qalla minhu aw kathur cikin abin da yake kadan ne ko kuma mai yawa kun gane ko sai Allah ya fara gabatar da alqalil aqal dan ka kasance ko da kadan ne to suna da yake kun gane ko sai nan sai aka faɗi mai yawa mimma qalla minhu aw kathur cikin abin da yake kadan ne ko mai yawa Allah ya ce nasiban matruda wato rabo ne wanda yake wajibi kun gane ko dole ne a ba su shi shine nasiba rabo ne mafrudan wanda Allah ya fallanta shi wanda Allah ya wadata shi a fitar da shi a ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa yadda namiji yake da rabo haka ma mace tana da wannan aya ita ma tana da sababin nuzul nata kun gane ko a gurguje musa a farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu ce tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi mata ba sa gano su ma da imani binne su ake da rai saboda suna ana kawainiya su rike su akwai wahala haka masu aikata haka suke fara ngani suka ce ko dai su saka wahala ko su jawo maka abin kunya to me hukunci eh ni ya faru bara a huta sai a haka rami da ransu abin da su kun ga da musulunci ya zo sai ya bata ƴanci ya kimanta ta ya ce wannan daraja gare ta ba za a binne ta da rai ba maimakon mahaifin mutum in ya mutu yaron mata huɗu yana da ƴaƴa sai a ce wani kai ɗauki wannan rabanka ce ta ba ko dai ka riƙe ta a matsayin baiwa ko kuma ma ka sai da ita haka ba dai za mu zo mu karanta ayoyi suna nan mutum ya ɗauke ta ya je ya sai da ita ko kuma ya riƙe ta a matsayin baiwa ta ne mai aiki har ma ya iya kwanciya da ita Allah ya ce wala ya ayyuhal ladina amanu na manta aya za mu zo aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku rike mata ku yi musu ma'amala ta dole ku ce za ku rike an ta'khudun nisaa karha aya ta kwanta mun za mu zo kanta Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ya ku inda ku yi imani kada ku rike mata ku rike su wato ya ayyuhal ladina amanu la tarithu nisaa karha ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi mata wato tilas ku dinga wato ku riƙe su a matsayin kamar kaya wanda kuka siyo a kasuwa ku yi musu ma'amala ta tilas an tarithu nisaa karha wato ku gaje su a tilas kenan iyayenku su mutu su bar muku su ko dai ku kai su kasuwa ku siyar ku amshi kuɗi ko kuma ku bar su a gidajenku kuna mai da su bayi duk abin da ake wa bawa wato ku yi musu shine an tabi sun nisa a kaka kada ku gaji mata tilas za mu zo ayoyin da suke duka waɗannan ayoyi cikin suratul nisa za ku ji ayoyin da suke fitar da haƙoƙi na mata shi yasa sura ma aka sa mata ne suratul nisa to haka suke yi a lokacin jahiliya su mutum idan an bai mai gada iyayensa wato matan baban shi yayi abin da yake so shi to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ai haka maimakon su zamto kayan gado sai ya ce walil nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrab su ma mata yayi suna da kaso kun gane ko suna da kaso cikin abin da iyaye suka bari kun gane ko wal aqrabuna da abun da wato makusanta suka bari
ladina amanu la yahillu lakum
yawwa la yahillu lakum an tabsu nisaa'a kana Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tabsu an-nisaa karha ya ku wa'anda ku imani be ba ya halatta a gare ku ku riki mata ku gaje su tilas kun gane ko kenan wancan jahiliyyar da ake yi Allah ya hanta wannan ita ce ayar da ta mun kawo ta dai ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tabsu an-nisaa karha ya ku wa'anda ku imani ba ya halatta a gare ku wato ku riki mata ku gaje su tilas wato ku ce kun gaji mata an mutu an ban muku yanzu za ku yi amfani da su kamar yadda kuka ga dama ko dai ku sai da su a matsayin bayi ko kuma ku rike su a matsayin bayi kuna mu'amala da su yadda kuke so Allah ya haramta wannan kaga yace bai halarta ba kaga tunda aka ce bai halarta kuke nan aka aikata haka ya zama me an aikata haram to wannan duka musuluncin nan da ya girmama mace ya kwato ta maimakon a kashe ta da ranta abin ne ta da ranta yace a bata ta rayu balla yace kowane lokaci ita mace ta zanto a karkashi wani namiji wanda zai kula da ita tana karmar yarinya mahaifinta ne zai kula da ita ko ba haka ba in ta girma ta isa aure ta je gidan miji duk wani dawaiyarta ya kuma ya tashi daga kan mahaifinta ya kuma wajen mijin in ta girma ta tsufa wata ilmijin ya rigaye ta wanda shi ya fi faruwa ko ba haka ba ina ne matsatsa abin da zai koma hannun wa zai koma matsalin hannun ƴaƴanta zai koma kaga ita kowane lokaci cikin gata take saɓanin waɗanda suke kafirai ku je ku ga yadda suke mu'amalar mata suna amfani da mata lokacin da za a koye su sune za ku yi akwai ɗan sami a fayar da sa'anin mutum ko ba ka ba don mu je kalla in ya bi da shi sabon sai ya ce a wannan sai a ji sai ya tsaya in ta kuma ta ya mushe ta koma kamar wato ya kuwa ta mushe sai a yadda ita sai a ɗebo wata wacce take sabuwa kuma a fara amfani da ita wajen yaɗa tallace-tallace da sauransu sannan a turai babu taimako ba sadaka amma kuma waɗannan yahudawa sune masu zuwa suna cewa musulunci ya wulakanta mace musulunci bai ba mace ƴanci ba a batta ta fito ta sa wando yadda maza ke sa wando ko ba haka bane ba a batta ta yi aiki irin yadda namiji zai yi komai ta yi musulunci yana da tsari akwai ayyukan da mata za su iya akwai aikin da mutum ba za ta iya ba ƙarya take ko ta ko ta ce tana yi dai ta ce tana yi ko ba haka ba kowa Allah ya bashi kasanta akwai ayyukan da mata kada suke iya yi namiji ba zai iya ba yanzu na ka baka aka ce ka dau ciki a matsayin ka na namiji ya ka gani har kullum an taba rar da cikin
gaskiya
an taba ni ba za a haihu ba da yawa
gaskiya ne
ko ba haka ba akwai matsala
gaskiya ne
to haka nan akwai ayyukan da Allah ya bawa in ba ta ka ta yi balago ta yi sati ya za ka gidan ya kuma ya hukace ko ba haka ba to haka nan idan shi da ma ka ce ta dauki da wayya yanzu ka gwada in za ka yi balaguro ka dauki kuɗi ka ba mata ka ce ta kula da gida a nan za ka fara gane kokarin da kake
gaskiya ne
za ka fara gane kana kokari ko ba haka ba to kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ya bashi in gane ko to abin da ya kamata wato mu ba Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye na mata ku ji tsoron Allah musulunci shi ya girmama ku ya darasa ku kun ci da ku kayan gado ba a bar ku ma ku rayu in an bar ku kun rayu sai ku rayu a wulaƙance kuma har yanzu abin da Yahuda zukan nan da suke muku su ta zuga ku duka yana nan dai irin shi ne ya ce ku fito ku ma ku yi fafutuka ku zama kamar maza mace ta zama kamar namiji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin bari idan kuka suka ce muku haka to gashi bari mu tona musu asiri kun san yanzu sun yi abun da ba za a daina alaka da ku ku zanto ku yanzu ba mu da amfani a cikin al'umma robo suka yi wanda yanzu mutum ma ba sai ya yi aure ba ya siyo turan ni zan ce ba robo ba abu da yake amfani da wuta ya zo taimaka murmushi taimaka hira har mutane fasikai suna kwanciya da wannan abubuwa
suka ce ba ta bata maka rai
ba ta bata rai ba ta jinin haila kenan ma za su bayyana aure kuma wallahi an fara sayen waɗannan abubuwa
kare kare kare
gashi nan to wannan me yin wannan ne yoro go na mace kaunan ma da yake mata ta gaske da ke
na'am
yana kaunar su zai zo ya ziga su ya ce musu ku bijire wa maza kun kar ku yadda ku zanto a karkashin maza a'a daidai ka fada da ka fada ba zai yi ba ba haka Allah ya tsara Allah subhanahu wataala ya tsara namiji shine saman mace ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah dan mu makaranta ai wannan shekarar gabaki daya haƙin mata za ku tace kuma a ringa fitar da hukuncin hukunce ga abinda Allah ya ce akan ku kuma ga yadda ya ce akan maza kun gane ko Allah ya ce ya fifita ya sa maza jagorori su ne masu iko akan mata saboda abinda Allah ya ce ya nafalala da badar mazan nan ta hanyar ciyarwa sai Allah ya ce wazi ma an faɗa kun gane ko kenan duk namijin da kuma baya iya ci da matarsa ya sani cewa fa akwai matsala dan Allah da ya ce a rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa sai ya fara cewa wani ma an faɗa kun gane ko kenan mu yi kokari mu fi ƙarfin gidajen mu kada ka bari ko matarka tana da shi ko ta bi ka samu ka dinga dogara da abin da yake fitowa a hannunta ba za ka zama namiji ba ba za ka zama to kake faɗa a jira ka yi kokari ka ɗauki nauyin gidanka kun gane ko Allah ya ba mu iko Allah subhanahu wataala ya ce li rijalu nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabu mazaje suna da rabo suna da kaso na abin da iyayensu suka bari na gado wal aqrabun da kuma abin da makusantan su ɗan uwansu suka bari na gado suna da kaso a ciki kun gane ko haka nan wani nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani haka nan mataye suna da kaso wato dangane da abin da wato ƴan uwansu ko iyayensu suka mutu suka bari na kayan gado suna da kaso a ciki wal aqrabuna kuma da abin da ƴan uwansu makusanta suka mutu suka bari suna da rabo a cikin sa mimma qallalin wa aw kaso cikin abin da yake kadan ko me yawa nasiban mafruda rabo ne wanda yake farilla ne wajibi ne a bawa kowa haƙin sa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya wajabta wannan aya bayanin ta bai kare ba domin ko sababin nuzul din ma ban karanto ba ballantana mu kawo maganganun malamai gaba da ita amma lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.